بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو تلاتة هدو قوتا رمضان إذا رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دولة لي هدو لتلاتين دا تقوز إن شاء الله تعالى دامو تقوى دا كراتو كماريا دا كسابة أولنا مسلاتي منا كراتو تكين لتافين الله القرآن ميجرما كمنا كراتو نتكين سورة الأنفال أكراتو دا يقباتا منسى آية أربعين دا تقوز إن شاء الله تعالى دامو تاشي آية أربعين دا بكوي أتكين سورة الأنفال kafin nan ga tambayoyin da aka turo mai tambaya ta farko bayan yayi sallama yace shi yana da ciwon ulsa wanda yakan bashi a wanda yakan hana shi tsayuwa mai tsayi amma yakan iya tsayuwa wajen sallolin khamsu salawat shin zai iya yin sallar tarawihi a zaune ganin cewa ana dadewa a tsaye ai kwarai kuwa ai ko kamsu salawat din ne ma wanda ba zai iya tsayuwa da yawa ba zai iya zama amma malamai sun yi bayani cikin littafai annabi sallallahu alaihi wasallam sunnarsa ce hadisai sun yi bayani inda tsayuwa ba zai yiwu ba za a zauna ya halatta wallahi ana sallan tarawihi mutum yana da uzuri ko rashin lafiya ko shekaru ko makamantansu ya halatta gare shi ya zauna wallahu ta'ala a'lam wannan ma bayan yayi sallama da addu'an alkhairi yace tambayar sa ita ce shine yayi sabon aure sai ya bar cikin gidansu ya koma wata anguwa shi da matansa yace to wai dole duk abinda ya saya shi da matansa ko matansa ne sai ya saya wa iyayensa irinsa wannan akwai kuskure da yake faruwa a gurin jama'a mutane sai su mai da iyaye ko kuma mahaifiya tamkar mata wannan ko kadan ba alaka tsakanin mahaifiya da mata mahaifiya darajanta ya wuce duk inda ake tsammani mata ko matar mutum ne mahaifiya har abada matsayinta baya taba canjawa daga matsayin da take da shi mutum bai halatta lokacin da zai saya wa iyalansa wani abu ya rinka tunawa cewa shin yayi daidai da na mahaifiyarsa ko bai daidai ba ko kaza a tsarin zaman iyali da abun da yake so ya saya wa iyali bisa tsarinsa da son ransa yana da bambanci da tsarin abun da Allah ya wajabta masa wajen yi wa iyayensa ko mahaifiyarsa wasu har zaka ga an samu matsala tsakanin mahaifiya da matar da mutum wannan hatsari ne bai dace ba ko kadan mata sunanta mata mahaifiya ko matsayinta mahaifiya ne ba su da wani alakan an yi wa wannan ayi wa wannan a su sun uwa ta wuce nan kuma za a iya yi wa mata abu sau goma ba tare da an yi wa mahaifiya ba saboda ba daidai suke ba yau ba wai mutum komai ya yi wa mata yanzu a lokacin zai yi wa mahaifiya saboda suna daidai ko suna kishi da juna ba haka ba ne ko da mata ko ba mata wajibi ne sai yayi ihsani wa mahaifiya kuma sai ya kyautata mata sannan tsarin rayuwar mahaifiya wani sai yana iya bambanci lura da shekarunta da tsarin zamanta daban da yadda mata take hatta kayan da za su sa yana iya zama daban da irin wanda mata take sawa daban da wanda mahaifiya za ta sa kawai mutum nan da ya tashi yayi wa mahaifiyarsa zai kuma iya yi wa mahaifiya kaya sau 20 da yi wa matarsa sau 1 ba haka kuma za ta iya kama ya yi wa mata sau 5 ko 10 da yi wa mahaifiya ba ya danganta da abun ne amma dama inda mata biyu yake da shi ya yi wa waccar ɗaya dole sai ya yi wa waccar haka mata daban mahaifiya daban ba za a zauna ana cina mutum ya siyo abinci ya kai gidansa ana jira kuma zai kai wa mahaifiyarsa ko zai kai wa mahaifansa asali tukunna dama yana shirye da yi wa mahaifiyarsa ko mahaifansa ihsani kuma yana yi tun bai yi aure ba har bayan yayi aure babu wani alakan cewa akwai gasa tsakanin mahaifa da mata mutane su rinka bambance wannan yawa har ana samun hatsari ka samu wai ana kishi tsakanin matar da da mahaifiya wannan hatsari ne bai dace ba ko kadan ba su da alaka iyaye sunansu har abada kuma iyaye ne mata kuma mata ce don haka kowa da haƙƙinsa kowa da matsayinsa kowa da abin da ya dace a yi masa ba ta inda suke gogayya da juna ba ta inda aka hada su cewa in kai wa wannan kai wa wata kowanne matsayinsa daban ne don haka mutane a bambance wannan gaskiya wallahu ta'ala alam al'adunmu nan ne yawanci irin wayna abubuwan suke shigowa wannan bayan ya yi sallama ya kuma yi fatan alkhairi sai ce tambayarsa ita ce shi ya zo ɗaukan azumi mana ya zo yin suhur ina tsammani yake so ya ce sai zama bai tashi daga bacci ba sai da lokaci ya kule ya zo ɗaukan azumin wato mana ya zo yin suhur kenan sai ya ga saura minti biyu a kama baki mana saura minti biyu alfijir ya fito kenan indai abin da yake faɗa kenan kuma gashi bai ci komai ba a kawai sai ya ƙara minti uku ji shi ko minti biyar a cikin lokacin kama bakin sai ya shiga ya ƙara minti uku zuwa biyar ya ce sai ya ci abinci a cikin minti biyar ɗin wato bayan ya ƙara minti biyar akan sauran minti biyu da ya rage minti bakwai kenan ina ga lissafinka kuma sannan bayan ya kammala cin abincin sai ya je ya goge haƙwaransa da buroshi amma da ya zo goge bakin bai bari ruwan kumfan ya shiga bakinsa ba sai ya tofar to tambayarsa anan shine a ya hukuncin azuminsa a kan minti biyar ɗin nan da ya ƙara a kai kuma ya hukuncin goge baki bayan ya abinan lokacin kama baki ya shiga hukuncin azuminsa ɓacaccen azumi ne saboda ya sha ruwa lokacin da alfijir ya riga ya keto don haka azuminka ɓacacce ne bisa rashin sani kai wannan to za ka ci gaba da istighfari da neman tuba a gurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma za ka biya azumi daya idan mutum ya yi haka da ganganci yana iya kai shi ga kafara Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri wannan shine farkon fara azumi thumma atimmu siyama ila al-layli wannan shine karshen azumi don haka da zaran alfijir ya keto an haramta mutum cin abinci zai ci gaba da zama ba cin abinci har hatta al-ghaiya shine zuwa lokacin da dare ya shiga shine rana ta fadi in rana ta fadi sai ya ci gaba da cin abinci zai ta cin abinci har alfijir ya keto alfijir na ketowa azumi ya riga ya shiga don haka haramun ne mutum ya ci abinci a wannan don haka ƙara minti biyar kai ne ka ƙara ba alqur'ani ne ya ƙara ba sunnar manzo ba sallallahu alaihi wasallam alqur'ani abinda yace kawai min alfajr daga alfijir yake to da yana cin abinci saboda haka kai kuma sai ka ƙara ka wuce alqur'ani to sai kai ta istighfari don Allah ya yafe maka kuma ka ci abinci a cikin lokacin da ba a ci don haka baka yi azumi ba ka bata azumi da bisa ganganci mutum yana iya kai shi ga kafara a bisa kaulin sashin malamai fuqaha to saboda haka mutum wannan mai wannan tambaya zai rama azumi guda sannan zai ta istighfari da neman tuba a gurin Allah subhanahu wataala domin yayi sabo alqur'ani ya bashi iyaka ya wuce iyakan wannan laifi ne mai girma Allah subhanahu wataala kiyaye wannan ko bayan yayi sallama yace yana bukatan da Allah a karanta a madadin sa wai shi da dalibai wato ƴan uwansa waɗanda ba su da ƙarfin fita ƙasar waje in ji shi awa ba su da ƙarfin fita ƙasar waje karatu yace don Allah malam ku isarwa waɗanda suke da ruwa da tsaki akan harkan education. Muna kira da a soke jarrabawar jam, saboda ci ba yake kawo harkan education musamman ƴaƴan talakawa. Yace misali ga kaina, nayi remedial, ina jam point 3.5, amma sai gashi wai naci 160, naci 160, da akwai iri na masu yawa amma ba a daukan mataki akai. Kuma da a ce za a ƙara kawo min question waɗanda aka tambaye ni a jam a tsaye da farfesosi, ko yace a tsaye da farfesosi a kaina na san zan ansa daidai. Muna kira da masu ruwa da tsaki a kai da su taimaka a soke jam, a bar remedial. Idan ka ci sai a baka aji daya. Duk wanda yake son shiga jami'a sai ya je ya biya remedial. Mun gode mala. A wani ba tambaya ba ce kenan. Saboda haka mu ba abin da za mu ce mun karanta bayanin, dama yana so ne a faɗa a nan. To an karanta bayanin, kowa ya ji. Wannan shi ne bayanin da shi ya yi. Saboda haka muna fatan Allah ya kawo mafita, ya sa a duba lamarin a ga menene ya dace. Sannan wannan na baya shi kuma bayan ya yi sallama, ce malam don Allah ina son na san hukunci na ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Yace in daina waswasi. Tambaya ta ita ce, yace ya je gaishe da marasa lafiya ba ɗaya ba ba biyu ba, idan ya dawo ana hiran zuwa gaishe su sai ya rinka cewa ai ba za su dawo gida ba, za su mutu kuma ba sa dawowa. To shine yake so ya san malam yana da wani laifi a wajen Allah. Idan kuma akwai, ya zai yi ya nemi gafara? Wannan na farko tukuna kana munanta zato ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma kana kauda wato kyakkyawan zato daga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma kana da rauni wajen fahimtan Allah qadirun ne ala kulli shay. Duk ciwon mai ciwo Allah zai iya bashi lafiya. Hakanan wanda bashi da lafiya ana so a kyautata zato cewa Allah zai bashi sauki. Shi yasa ma ake so in ka je gaida marar lafiya ka faɗi maganganu masu sauki wanda za su nitsar da shi, ka ce ai wannan jinya taka. Su ne ma Allah subhanahu wa ta'ala suka jarrabu da wannan jinyan ya fi kama tsanani, amma yau gashi nan ya warke, yana zagayawa, yana sana'arsa, ya koma harkarsa. To sai ji daɗi ya rinka samun nitsuwa, ka ce wanda ya fi shi tsananin wannan ciwon ma, ce irin wannan ciwon wanda ya fi shi tsanani ma, amma gashi nan Allah ya bashi lafiya, yanzu yau gashi ya koma yana cikin iyalinsa, yana harkarsa. To sai ji sauki, wani sai ma sai ya samu sauki tamkar ya sha wani magani, saboda ka gaya masa magana mai daɗi. Haka danginsa in ka dawo kuna magana cikin danginsa, ce a wane jiki ana cikin jarrabawa, kuma dama haka dan adam yake, haka rayuwa take, amma in Allah da muna fatan Allah zai bashi lafiya. Ai suwa ne masu yin irin wannan jinya din, amma sun samu sauki da ikon Allah. Amma kawai ka dawo ka ce mutane ana yi, ka ce wai mutane ba za su dawo ba, kuma sai aka samu ba su dawo ba, dama Allah ya kaddara ajalin su, ba wai fadan ka bane yasa ba su dawo ba, amma kai din abin da ka faɗa bai dace ba. Ba ka faɗi abin da ya dace ba. A sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da sunnar gaida marar lafiya, su ake a gaya masa magana mai sauki mai daɗi. In yana cikin gargara ayi kalmar shahada a gurinsa, amma kaga kana cewa ba za su dawo ba saboda kaga tsananin ciwo ne kome an yi wanda suka fi su tsananin ciwo sun tashi kuma da ikon Allah to sai karin ka fadin abin da ya dace don haka laifinka anan su ne rashin kyautata zato ga Allah da kuma rashin bin laduba na gaida mara lafiya a tsarin shari'ar musulunci don haka sai ka jara yawa in ka je duk halin da mara lafiya yake ciki kai masa addu'an alkhairi azibil basa rabban nas washfi anta shafi la shifa illa shifauka shifa Allah yugadiru sakama ko ka dafa shi kace as'alullah alazim rabbal arsh alazim an yashfiyaka as'alullah alazim rabbal arsh alazim an yashfiyaka kai ta fadan wannan mai adadi mai yawa sannan sai ka tafi kana masa fatan sauki amma kace ba za su dawo ba ta ina don ba su dawo ba ajalin su ne ba wai don fadanka bane sai kar ka dauka kai wani karamin mai fada wai ba za a dawo bane kamar za ka yi fada sau 100 a dawo kuma da yi fada amma abun da kai bai daidai ba yawa bai daidai ba ka fadi hakan daidai da ajalin su ya zo sannan kuma bai kamata da ma ka fadi haka ba don haka sai a gyara sai ka rinka fadan alkhairi ka rinka fadan cewa insha Allah za su tashi kuma ana musu fatan haka sai ka kame bakinka shikenan wallahu ta'ala ala insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu a sauran tambayoyin in ana raye lokaci na gaba za a ci gaba da su wanda fata Allah ya samu dace za mu tashi aya ta 49 cikin suratul anfal muna fata Allah ya samu dace
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim idh yaqulul munafiquna alladhina fi
Allah subhanahu wata'ala yana ci gaba da bayani akan a wannan ayoyi yana karantar da mutane bayanin abun da ya faru a yakin Badar Allah ya ce iz yaqulul munafiquna ku tuna lokacin da munafikai suke fadi walladhina fi qulubihim maradun da waɗanda zukatan suke cike da ciwo ciwo na munafirci da ciwo na kafirci suna cewa garra haula idinuhu kai addinin waɗannan ya rudar da su malamai suka ce wannan aya tana maganan abunda wasu daga cikin mushrikai suka rinka fada lokacin da suka ga adadin musulmai Allah ya karantar da adadin a idon su sai suka rinka cewa kai wayannan ne wai za su fada da wannan adadi mai yawan garra haula idinuhum amma addinin su da suke kirarin sa ya rude su ta ina wa za su iya tinkarin waɗannan wasu malamai kuma a wani kauli kuma kamar da Al-Hafiz Ibn Kathir duk ya kawo su shine cewa wasu ne wanda suke da'awar cewa sun musulunta tun a Makka sai aka fita yakin Badar tare da su suna bangaren kafirai basu bayyana zantsantsa a bangaren mu'minai ba suna jira tukunna su ga abin da zai faru wato imani nasu akwai rauni a ciki suna jira su ga abin da zai faru ka san kowane lokaci akwai irin wannan akwai ƴan raba kafa suna jira in nan ne wai su kara fadi banza da su sai su raba kafa suna jira in can ne can ne in can ne can ne to a wancan lokacin masu wayannan suka ce su musulmai ne sai suka boye ko sai suka fito tare da kafirai basu taya kafirai yaki ba basu taya musulmai yaki ba suna jira in sun ga musulmai sun ci nasara sai su ce dama su musulmai ne tun a Makka to shine lokacin da suka zo suka ga adadin musulmai Allah ya karantar da adadin su a idon su suka ce kai garra haula idinuhum kai wannan tsananin riko da addini nasu ya yawa har ya rude su in ba haka ba in ba rudani ba ya za a ce za su kara da mutum sama da 2000 alhali ga adadin su na yan kalila wasu malamai kuma suka ce a munafikai ne mutum 5 irin su Qais ibn Walid ibn al-Mughira da su al-Harith ibn Zam'a da makamantan su su Umayyah ibn Khalaf to su ne sai suka ware kansu na cewa garra haula idinuhum wato ma'ana waɗannan munafikai ne tun a Makka suna daga cikin mushrikai amma sun lokacin da suka zo sai suna cewa garra haula idinuhum waɗannan musulmai da suka ce wai za su yaƙi da wannan runduna ta kafirai masu yawan gaske kai garra haula idinuhum wannan addinin su ya rude su in ba tsanani ba akan addini yaushe mutum zai ce wai wai shi zai ci nasara in ya kana da wa'incan. Daga suka yi ta faɗin maganganu, shine Allah subhanahu wata'ala ke gaya wa mu'minai, iz yaqulul munafiquna, lokacin da munafiki yake cewa wallazina fi qulubihim maradun, da waɗanda suke da ciwo a zuciyarsu sune mushrikai. Sashin mushrikai sun faɗi wannan maganan, sannan sashin munafiki sun faɗi wannan maganan, sannan sashin wasu daga cikin abunan manya-manyan masu faɗa a jinna cikin kafirai su ma sun faɗi wannan magana. Daga sai Allah ya hada su gaba ɗaya. المنافقون والذين في قلوبهم مرض سنة وغر هؤلاء دينهم أين الدين سنك ويرود أسو شيساس كي غنين كمان زاسو چي نصر إنسون كرا دوات أنا الله يقول ونن سن فدا أما فدنسو دي تاثيري با ومن يتوكل على الله وان دوية دوغرق الله يقول الله ذي باش نصر توشي كنا فإن الله عزيز حكيم للشي الله عزيز مبوعيني yana da ƙarfin da ba wanda yake ja da shi. Hakimun Allah mai hikima ne cikin duk abin da yake tsarawa. Sai gashi ya tsara mu'minai ɗan ƙalilan ba tare da sun shiryo don fitowa su kara ba, amma duk da haka Allah ya tsara abin da ya tsara saboda shi hakimun ne cikin tsarin sa. Ba wanda yake ce ya ga kuskure ko ya ga wauta cikin tsarin Allah. Allah ya tsarkaka ya ɗaukaka ya fi ƙarfin a ga haka a cikin tsarin sa subhanahu wa ta'ala. Da haka hakimin gwani ne cikin duk abin da ya tsara, babu gyara babu kuskure. Na'am.
Wa lam tara idh yatawaffal ladina kafaru malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adhabal hariq. Zalika bima qaddamat aydikum wa
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walau tara, da za ka gani, iz yatawaffal ladhina kafarul mala'ikatu, lokacin da mala'iku ke ɗaukan ran kafirai, da za ka ga haka, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, suna dukan fiskokinsu da bayansu, suna ce musu wadhuqu 'adhabal hariq, kudandani azaba mai konawa. Al-Hafiz Ibn Kathir ya rawaito cewa wannan ana nufin kafiran da suka fito yakin Badar. Idan suka fiskanci mu'minai, in suka juya da baya za su gudu, sai mala'iku kuma su iso su. In mala'iku suka iso su, yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adhabal hariq, sai su rinka dukan fiskokinsu, suna dukan bayansu, suna ce musu wadhuqu 'adhabal hariq, ku dandani azaba mai tsananin kuna. Sashin riwayan da Al-Hafiz Ibn Kathir ya rawaito yace rahimahullahu ta'ala, wannan ya shafi dukkan kafirai gaba daya, amun ne ila yaumil qiyamati, a kowane lokaci da mutun zai ga lokacin da mala'iku suke daukar ran kafirai, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, dan zo suna dukan fiskokinsu, wa adbarahum da bayansu, ma'ana koda ba a fagen daga bane, in dai kafiri wanda bai imani da Allah ba zai mutu, to mala'ikun mutuwa masu daukar rai, malakul maut mai daukar ran mutane, idan yazo tare da mala'ikun da suke rako shi, mala'iku waɗanda suke in mutum ba na kirki bane, dama akwai mala'iku na azaba, to waɗanda za a same su, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, suna dukan fiskokin kafirai din, wa adbarahum da kuma bayansu, kuma suna ce musu wadhuqu 'adhabal hariq, ku dandani azaba mai tsananin kuna. Zalika, hakan ya same ku ne, bima qaddamat aydikum, ai bi sababi ma qaddamat aydikum, saboda dalilin abunda hannuwanku suka aiwatar, ma'ana abunda kuka aikata na ayyuka. Wa anna Allah, kuma lalle shi Allah laysa bidhallamin lil 'abid, Allah sam bai taba zama azzalimi ba lil 'abidi gabayinsa. Me zai sa Allah ya zalunci bayi? Allah baya zaluntan bayi, bai taba tsara zalunci a rayuwar bayinsa ba. Kullum Allah mai adalci ne, Allah ma shine al-adlu, adalci. Don haka Allah subhanahu wata'ala bai yadda da zalunci ba, ko bai taba yin zalunci ba, kamar yadda yace ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu, ya ku bayina, ni na haramta zalunci a karan kaina, kuma na sanya zalunci ya zamanto haramun a tsakaninku, kar ku yadda ku zalunci juna. To idan Allah yana gargadin bayinsa kansu zalunci juna, shi da kansa ko ba zai taba yin zalunci ba. Wama rabbuka bizallamin lil'abid, don haka Allah bai taba zama a zalumi ga bayinsa ba, baya zaluntan su da ko mithqala zarra. Inna Allah la yadhlimu mithqala zarra, Allah bai zaluntan ko da misalin abunan kwayan zarra ne. Fa in taku hasanatan yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, in kyakkyawan abu ne Allah ninninkawa yake, ya ba wa ma'abucin aiki kyakkyawa din, wato lada mai girma shine shiga aljanna. Don haka Allah baya zalunci. Na'am.
كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
الله سبحانه وتعالى ce aikin wadannan mushrikai waɗanda suka ƙaryata saƙon da Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi, kada abi ali fir'auna, yayi kama da irin aikin mutanen fir'auna, su ma haka suka yi, suka ƙaryata Annabi Musa alaihi salam. Irin ƙaryata Annabi Musa alaihi salam da suka yi, irinsa kuma mutanen Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma suka ƙaryata shi. Don haka shi yasa Allah ya ce kada abi ali fir'auna, kamar irin aikin mutanen fir'auna. Ido da ido aka ƙaryata Annabi Musa alaihi salam, ido da ido ake ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan irin aikin mutanen fir'auna ne. Wallazina min qablihim, da ma waɗanda suke kafin su, an ƙaryata annabawan Allah da yawa kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Al'umomi sun fito ido da ido sun ƙaryata annabawan su. Allah subhanahu wataala ya san wannan, shi yasa ce kada bi ali fir'auna wallazina min qablihim. Allah ce kafaru bi ayatillah, sun kafirce wa ayoyin Allah da aka aiko manzanninsu da su. Amma yaya aka yi? Fa akhadhahumullahu bidhunubihim, sai Allah ya kama su bi sababi dhunubihim, saboda dalilin dhunubinsu na ƙaryata manzannin da Allah ya aiko musu. Ba su kukuce ba, Allah ya kama su. Inna Allaha layumli lidh-dhalim, Allah yakan yi talala ga az-zalimi. Hatta idza akhadahu lam yuflit, har lokacin da in Allah ya kama az-zalimi lam yuflit, bai sai kubuce ba. Don haka mutane za su yi ta yin abinda suka ga dama na sabon Allah da wuce gona da iri, Allah ya kyale su yana ganin su, amma ran da Allah ya kama su ba kubucewa. Shi yasa waɗannan mushrikai da suke ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kyale su yana ganin su. Al'ummomi sun yi irin wannan wa annabawan da suka rigayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma daga ƙarshe fa akhadhahumullahu bidhunubihim, Allah ya kama wa'incan al'ummomi din da zunubansu. Ba su tsira ba, Allah ya halakar da waɗanda suka kafirci. Al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya alƙawari gare ta, wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allah ba zai azabtar da su ba, matukar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan cikin al'ummarsa. Bayan baya cikin al'umma din, in dai al'umma suna istighfari, to Allah yana nan yana kyale su. Shi yasa zaka ga jama'a ana samun masu istighfari a cikin mutane. Kullum ana istighfari, masu yin istighfari sun ba mu kariya daga yawan zunubi da muke yi na sabon Allah subhanahu wa ta'ala, da shirka da tsafi da sauran abubuwa da ake na miyagun ayyuka da ta'addanci. Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe mu da rahamarsa sakamakon aikin mafiya yawan wasu mutane da suke istighfari. Amma da yawa daga cikin mutane ana sabawa Allah ta inda ba a tsammani. Mutane an kiya tuba, an kiya koma hanyar Allah, amma Allah yana yi mutane talala, domin waɗansu wanda suka fi mu ƙarfi da girman halitta da wadata da ƴaƴan itatuwa da abinci da sauransu, sun saba wa manzanni, suka yi ƙarya, suka ƙaryata manzanni kai, take Allah da ya ga dama sai ya halakar da su, ba wanda ya tsira a cikin su. To haka nan mu ma in fa ba mu tuba ba, ko da Allah bai halakar da al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ba, ran da aka tsaya hisabi, Allah zai nuna maƙiya addinin Allah da kuma maƙiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maƙiya sunnarsa, sannan sakamakon sai zama wutar jahannama, Allah ya kiyaye mu. Shi yasa Allah ya ce inna Allah, lalle Allah qawiyun, mai ƙarfin gaske ne, ba wanda ya sai ja da shi. In yace zai halakar da mutane, in Allah yana so yau duniya kowa ya mutu ƙasa da kiftawan ido, wallahi ba wanda ba zai mutu ba. Allah ce kawai a mutu yanzu, a ba busa kafo kawai za a yi ba, kowa ya mutu. Wanda zai busa kafo ba mala'ika Israfilu tuntunin an halicci kafon an bashi ya dora a bakinsa har jijiyoyin wuyansa sun kumbura, idonsa yana kan al'arshi, jira yake, kawai Allah ce hura sai ya hura. Sai za Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce, ya Rasulullah, yaya baka hutawa? Kullun sai ibada kuma kafi mu tsoron Allah. Abu kadan sai ka ce Allah, abu kadan sai ka ce tsayuwa a gaban Allah. Yace ta yaya bazan ji tsoron Allah ba, bayan gashi ina gani na ga mala'ika Israfilu an halicci kaho an bashi yana jiran lokaci, idonsa ko kiftawa baya yi, yana jira Allah ya bashi. Yace yayi haka, naman goshinsa ya taru, jijiyoyin wuyansa sun kumbura, ya gama shirin hura kafon, kawai jira yake, Allah ya ce hura, kawai sai hurawa. Ana hurawa kuma shikenan, kowa mutuwa zai. To wannan yana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsoro, cewa sahabbai ba sa gane kansa wajen ibada, ba sa gane kansa wajen tsoron Allah, yafi kowa tsoron Allah, saboda yafi kowa sanin Allah. To inna Allah, lalle Allah qawiyyun, mai karfi ne, in ya tashi kama wanda zai kama, ba wanda zai kubuce. Shadidul iqab, Allah mai tsananin ukuba ne, tsananin ukuba Allah yake da shi, babu wata ukuba da ake yin ta a duniya wanda take irin wanda Allah zai yi wa waɗanda suka yi abun da ta'addanci ga dokokinsa. Don haka aji tsoron Allah, Allah ya samu dace. Na'am.
Zalika bi anna Allah lam yakum ghayran ni'matan an'ama 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim. Kadhabbi ali fir'auna والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل
Allah subhanahu wa ta'ala ce zalika, hakan rashin halakar da mutane a zauna a jira a saurare su a kyale su suna ta yin ta'addancin su, zalika hakan yana faruwa ne bi anna Allah, domin lalle shi Allah lam yakum ghayran ni'matan, bai kasance zai canja wata ni'ima an'amaha ala qaumin, wanda ya ni'imta ta akan mutane ba, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, har sai sun gayyara sun canja ni'imar da kansu. Ma'ana duk abin da mutane suke yi na barna, Allah ba zai hana su ruwan sha ba, ba zai hana su iskan da suke shaka ba, ba zai hana su abinci ba, ba zai hana su walwala ba. Kaga ana sabon Allah, ana abubuwa. Yanzu inda a ce wani mutum ake sabawa, da tuntunin an gama da mu, a ce mutum ne yake da iko akan mu, ko a ce wani mutum yana da iko akan abincinka, ai da yanzu gaba ɗaya kai kam kai da abinci kun yi ban kwana, saboda ka masa wani laifi tun kusan shekara 10 da suka wuce, to kai da abinci ba za ka saki. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, zalika Allah ya bar mutane ne, wato malamai suka ce, Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala farkon wannan ayan yace wannan Allah yana nuna tamam adalihi, wato cikan adalcin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mai adalci ne, lam yakum ghayran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, saboda me Allah bai zamo zai canja wata ni'ima da ya ni'imta ta akan mutane ba sai in su sun canja da kansu. Yace kamar yadda Allah yace, inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, in Allah subhanahu wataala ya saukar wa mutane ni'ima suna cikin walwala da jin dadi da ni'ima, to Allah ba zai taba canja wannan ni'iman ba, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, har sai in mutane sun canja da kansu. Duran da mutane suke cikin ni'ima suka ga al'amari ya ja da baya ya ja da baya, to tambayi kansu, duba abubuwa tsadan kaya, to ya kamata mu tambayi kanmu, kar mu dora kowa laifi, me muka yi wa Allah yasa abubuwa suke tsada, me muka yi wa Allah abubuwa suka jajirce suka cije gaba daya. Masu kudi suna kuka, yan kasuwa suna kuka, ma'aikata suna kuka, shugabanni suna kuka, talakawa suna kuka. Me ya faru? Mutane su duba kansu, domin Allah lam yakum ghayran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mutane suna cikin yin sabo, ni'ima tana ja baya tana ja baya, mutane suna sabo, ni'ima tana ja baya, har ya zamanto sun gusar da ni'iman da kansu, da kansu za su gusar da ni'ima, su sayi fishin Allah, su sayi bala'i, su sayi musiba, karerai ba a daina ba. Sabon Allah ta hanyoyi daban-daban ana nan ana yi, babu irin nau'i na sabon Allah da aka halakar da al'ummomi dalilin su, dalilin kwaya ɗaya a ciki ba ce ana yi a cikin al'umman nan. Luwadi misali, ana nan ana yi, an halakar da al'umma guda, an aiko musu annabi guda, aka halakar da su, aka juya saman ƙasan ya koma ƙasa, ƙasa ya koma sama, aka aiko musu da durar watsi daga wuta, tsuntsaye suna jifan su da shi saboda luwadi da suke yi. Amma yau luwadi ya zama abun ado a gurin wayansu, a fili, a bainar jama'a. Sannan ƙarya, sannan yaudara, sannan tsafe-tsafe da sihiri da bokanci, duka wani aiki ne wanda ya zama ruwan dare a tsakanin jama'a musulmai. Mutane suna tsafi akan neman abun duniya, wasu akan neman jari, ko akan neman kasuwanci, wasu akan neman mulki, ga zubar da jini, wani akan mulkinsa, in an ce za a yanka wane mulkinsa ya dore ya yadda, wani an ce za a kashe mutum ɗari mulkinsa ya dore zai ce ya yadda. To wannan rayuwar ta sanya su ma mutane kuma saura, ga karerai, ga yaudara, ga jiran a yi abun da za a yi na sabawa Allah. Mata a gida haka, duk mutum yawanci a yanzu ba abun da yake gabansa ne yake yi ba, abun da yake gaban wani yake dubawa. Mafiya yawa al'ummar musulmai ba su da aikin yi sai duba me ake ciki a wani gida, me ake ciki a wani shago, me ake ciki a wata ma'aikata, wannan shine damuwar mutane, ba abun da yake gabansu ba. Sannan sai harkar ina za a samu kuɗi, kuma halal ne ko haram ne kawai a kawo, ba ruwan mutum da tunanin cewa kai ban cancanci wannan kuɗin ba a bashi, a babu wannan, inda za a samu a kawo. To wannan ya sanya ni'imar Allah suke gushewa a jikinmu a hankali a hankali. In mutum ya ɗau salari kwana biyu sai ya rasa ina salarin ya shiga, waye yake ɗaukan salari a yi sati biyu yana ɗauka yana kashewa, yana ɗauka yana kashewa, komin yawan salarinsa ɗaɗɗaya ne, in akwai ɗaɗɗaya ne, ka je ka tambayi mutum salarinsa ka ji, jira kawai yake. Shi yasa zaka ga in an ce an yi salari zaka ga mutane da kasan angulaye ana yanka akwata, haka ake zuwa gindin ATM ko ta ina ya cika, saboda kowa Allah Allah yake kawai ya ɗauka a ranan, kar ma abun ya kwana, saboda a cike yake da ya je yi abin da zai yana yi. Ana yin sati ɗaya da yin salari, sati na biyu ba za ka ga kowa ba, ATM ma sun huta, su ma sun san kawai, su ma sun san ba salari. Yan kasuwa haka ake ciki. Me ya faru mutane al'amarin ya zama kaman ba albarka? Mai ɗaukan 20,000 ya rasa inda kuɗin suka shiga, shi ma mai ɗaukan 30,000 ya rasa kuɗin inda suka shiga, mai ɗaukan 40,000 shi ma haka, mai ɗaukan 100,000 ma haka, mai 150,000 ma haka, wasu har 200,000 ma haka, wasu 250,000 ma haka. Me yasa in mai 20 yayi kuka, me yasa mai 200 zai kuka? In mai 30 ya ɗiba ya kashe a rana ɗaya, me yasa mai 100,000 shi ma ke ɗiba ya kashe a rana ɗaya? ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. kuma ta inda zaka gane akwai matsala, me daukan 20,000 din nan yau a canja masa aiki akai shi inda zai rinka daukan 70,000, wata mai zuwa ya dau 70,000, ɗaya watan sai ka ganshi da bashi in bai sa ba, kuma ɗaya watan zaka samu yana nan yana jira ATM an cika har da shi a gure. Wacan can fa 20,000 yake dauka, yanzu aka kawo shi 70,000 zai dauka, ya dau 70,000 din farko, ba ya kamata a ce bai da matsala ba? To ɗaya wata na biye da shi na 70,000 din, to sai ka rasa ina ya shiga? Shi ba ya shiga cikin masu jiran ATM ta aiho da kuɗi, sannan kuma ya je ya abu nan, kuma bashi suna nan an rubuta shi. To haka abun yake. Me ya faru shine ni'imar ce, muna sabawa Allah da yawa, muna sabon Allah da yawa, muna kuma burin abubuwa da yawa wanda har abun da ba halal ba muna burinsa. Idan an ce harkar kuɗi ne, to shikenan kawai, kowa yana jira a kawo, halal ne ba halal ba ne, a kai dai kawo kawai, nan je tun za a yi bayani kenan. inda za a je ana neman mutum fa zai je yana neman lada kwaya daya kuma baya iya kyautar lada kwaya daya komin dimbin ladan da mutum yazo da shi firgitar ranar tashin alkiyama da mutum zai ga dan uwansa uwa daya uba daya yana bukatar lada daya shi kuma wannan mutumin ga dimbin lada zai shiga aljanna tabbas kuma ha da saura wallahi tsoro yake dau lada daya ba dan uwansa uwa daya uba daya saboda razanan wannan ranan gani yake da lada daya in ya bayar anya shi din zai sha yaushe ma ya san ina yake annaba suna cikin wani hali ba mai iya tinkarin Allah wannan rana to Allah subhanahu wataala lam yakum ghayran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim shi yasa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim haka nan ma lam yakum ghayran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim shine Allah yake cewa wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'ami Allah fa azaqaha Allah libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un Allah ya buga misalin alqarya wato gari ko kasa kanat aminatan wacce take cikin aminci mutma'innatan take cikin nutsuwa ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin arzikin ta yana zuwa mata ragadan min kulli makanin ta ko ta inda ba sa tsammani akwai makwabcin mu yace salarin sa na farko naira 100 ne amma da wannan salarin ya sayi gadon kwanciya ya sayi keke irin wanda ake yayi a wancan lokacin ya sayi buhun semovita ya sayi wanene ya sayi wanene a wannan naira 100 kuma ya saura da kudin kashewa wani watan ya dawo bai da bashi akan sa to amma yauwa haka Allah subhanahu kuma yana nan a rayi fa ba wannan tsohon labari bane irin na dadin nan a'a yana nan a rayi yanzu mutum yana nan a rayi to Allah subhanahu wataala yace ya buga misali na alqarya kanat aminatan mutma'innatan wanda tana cikin aminci mutma'innatan da yan kasuwa ana ba mu labari akwai yayin mu dan kasuwa suna cewa suna tashi daga nan Gombe irin karfe 3 na dare din nan ne sai su tafi Kano shi da ake cewa Gombawa ba a kwana da ku ba a tashi da ku da daddare kawai suke kama hanya indai ba hatsarin mota ba hatsarin mota ma Allah kiyaye ba safa yake ba ruwa ba wancan lokacin dan su kama hanya har Kano ba komai akan hanya lafiya kalau mota cikin lafiya ana tafiya cikin dare ba zafi rana ba komai su je su jira yan Kano su fito da safi su sai kaya kuma da yamma ma su sake shigowa su dawo don haka kanat aminatan mutma'innatan alqarya ce ta take cikin aminci mutma'innatan cikin nutsuwa ran sai buhun shinkafa ya ishi gida tsawon lokaci a ci wancan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin amma ana nan fa kafarat bi an'ami Allah sai mutanen alqaryan suka kafirce wa ni'imomin Allah suka zamanto basu damu da addini sosai ba suka zamanto abinda Allah ya ce kar ayi shi aka so mai da ba cin hanci ba rashawa ba wanda ya san wannan haka mutane suke fada ka tambayi tsofin ma'aikata ka ji ce haba a zamanin mu kaza ne a ce wai a zamanin lokacin da mai bada salari yana wata jaha amma kuma salarin ba a samu ya jinkirta zuwa ga wani wata amma a wata jiha yake babu online banking babu komai amma da hannu ake manual abubuwa ake yi amma salarin kowa ya ishe shi ya isa inda yake kowa salarin sa ya isa inda yake sannan kowa yana tunani irin su Abubakar Tabawa Balewa rahimahullah irin su Sardauna wanda suka zagaya suka yada addinin musulunci ko suka yada adalci a lokacin su ba kwanan nan su suna raye ba ga suna ana ganin su ga maganganun su ga komai Abubakar Tabawa Balewa ba kwa ganin abubuwan da ake watsawa waya sun je America turawa suna sha'awan turancin sa digiri nawa yake da shi farfesa ne ba farfesa bane kuma turanci ya karanta amma abun da ya karanta amma ya turawa suke bin sa a guje suna jira yayi magana kuma da rawanin sa akai a nade yana zagayawa gashi nan shine prime minister amma gashi nan a jaki ya je gona ba dalolin mutane zai bunne a rami a gidansa ba ya je gona gashi nan yana shan rake ana mamaki mutane yanzu ana nuna kawai ana nuna ana dariya, mutane sun ki su gada, albarkacin su suka ci har aka samu dama, arewan ta zama arewa, aka zama kaza kaza, shikenan sai gashi nan kuma yanzu mutane kawai sai dai aje ayi abuna kudin da ba za a amfani da shi ba. To wa'ina abubuwa da suka faru, fa kafara bi an'amillah fa azaqahu Allahu libasal ju'i wal khawf, sai Allah ya dandana ma mutanen alkariya din libasal ju'i, ya sa musu tufa na ju'i na yunwa, domin yunwa ne wadda in mutun yana jin yunwa in kaga alama su zaka iya ganewa a fiskar sa. To sai Allah ya magana da libas, wato ya sa musu tufa amma na ju'i, saboda shi yunwa kaman tufa yake a jikin mutun, in mutun yana cikin jin yunwa to gashi nan alama tana nunawa a fiskar sa ko a jikin sa, saboda haka Allah ya dandana musu libasal ju'i wal khawf, ga yunwa ga tsoro, an aje kudin an boye amma kuma an rasa inda za a yi. Allah ya kawo wani yanayi ta yadda mai kudin ma yana tsoron wai a ce yana da kudi, kudi ba su yi amfani ba kenan, idan kudin gaskiya ne ai alfahari yake da su, to amma a zo ana tsoron a ce ana da kudi, ana tsoro wai har tune a ce wai an yi tune an gane akwai miliyan kaza a guri kaza. To wa'innan abubuwa su suka kawo ni'imar da Allah subhanahu wataala ya bamu, sai Allah ya bari shi ba zai canja ba, amma mu za mu canja da kanmu. Ta yaya za mu canja da kanmu? Ta hanyar sabawa Allah da yin abun da bai dace ba. A rinka mutane suna amfani da dabarbarunsu, suna yin abubuwan da bai kamata ba. An manta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutumin annabi sallallahu Allah subhanahu wataala yace, wa ma kana li nabiyyin an yaghul wa man yaghlu ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah, bai dace ba ga annabin Allah an yahul yayi ha'inci ya boye wani abu daga baitul malin jama'a, bai dace ba. Wannan ba sifar annabawa bane, tun daga ran da Allah ya fara aiko annabawa har ran da ya rufe aiko annabawa, babu wani annabi daga cikin annabawan Allah da ya taba sha'awan ya boye wani abu na baitul malin talakawansa, ba taba yin wannan ba. Allah ne ya bada labari, sai yace kuma wa man yaghlul, tunda ku annawa ba su yi ba, to duk wanda ya ɗebi wani abu a baitul malin talakawa, ya'ti bima ghalla yawmal qiyama, zai zo da abun da ya ɗiba ranar tashin alkiyama. Hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fassara shine, mutum zai zo za a kera, ko misalin allura ne ya ɗauka, za a girmama halittanta ya zama kamar raƙumi, a jefa shi can cikin ƙasar wutar jahannama, sai a ce je ka ka ɗauko kafin ka je aljanna. Wannan in ya zo da sallah da azumi da imani da sauransu kenan. Amma sai aka samu ya ɗebi wani abun talakawa, sai ce to je ka ɗauko wancan abun a ƙasar wutar jahannama in kana so ka je aljanna. Sai ya shiga wutar jahannama tana ƙona shi, tana rada dukkan radadin wutar jahannama yana ji, sai ya ɗauko wannan abun da ƙyar ba mai ɗora shi, sai ya ɗauka abun ba ƙiran wuta ne, yana tafiya yana ƙonewa, yana tafiya yana ƙonewa, sai ya zo ya miƙa hannunsa zai fito daga wuta, sai abun ya kubuce, sai ya sake koma, sai ya ce koma ka sake ɗauko shi. Haka zai ta yi, ya koma ya ɗauko, ya taho nan ya kubuce, ya koma ya ɗauko. Wannan fa wanda ya zo da sallah da azumi ba mai ashar ba, ba mai ɗiban talakawa kuma da ashar ba, ka san wani ga ɗiba ga ashar, ga ba sallah ga shan giya. Allah ya kiyaye, kuma yana kiran kansa musulmi. To wannan al'amari yana da wuyan gaske, yana da wuya, ko da allura ce ba, kar ka yadda ran da zaka bar office alluran da gwamnati ta saya ka tafi da shi, kar ka yadda, ko makalewa ta yi a cikin jakarka fidda ita in ka gani, kuma ko ka koma gida ko wani gari ka koma, in ka ga wata allura ta ofishin gwamnati a cikin jakarka da ka tafi da shi ka manta, ai ko wannan alluran ko ka dawo da ita da kanka, shine zaman lafiya. Allura balle ka dau agogon office, ka dau teburin office, ka dau kujeran office, ka dau shimfiɗa kafet, tsohon kafet wai mutum ya dauka ya kai gidansa, wai retire yayi, yayi retire an zo ana masa barka, ya ɗebo tsohon kafet ya kawo gida da tsofin kujeri, zuciya ta mutu. Allah ya kiyaye. To Allah subhanahu wataala la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, shi yasa fa'azaqahu Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un, saboda irin aikin da muke yi. Don haka Allah ya kiyaye mu. Wa'ina abubuwa kar ku dauka muna fada muna dariya, muna fada muna jin cewa eh muna tsammanin su wasu ne, wasu ne, wallahi ka lissafa duk cikin mun nan, duk cikin mun nan ka lissafa waye tsira, sai wanda Allah ya kiyaye. Yau kar wai ka zauna a masallaci kana wani yanzu yayi tagume na ta, fa mun sakatare wane kan kai din da kake nan da kai muke yawa ko ka ce a tsohon waye din nan da ya gama ya sauka kar kai ta lissafin waye foma waye din ba su ake ba mu din ne ake magana yawa ka jaru tukun na mala yawa don dukan mu nan sai Allah ya samu da yake cikin zukatan mu game da kudaden talakawa yawa dama ce kawai ba a samu ba yawa ana ba mutum dama zaka ji mamaki to saboda haka karka tsaya kana tunanin fomawa ne da fomawa ne sune wai kake ake ta ce wani ma in dan rigima ne ya dau abun a waya ya ce wari kai fomawa ne yaji kai ka ji wana kai amfani da shi ba kai amfani da shi ba kai waye to Allah ya samu dace wa anna Allah lalle Allah sami'un mai ji ne ga duk abun da muke fada alimun masani ne ga duk abun da muke aikatawa duk abun da muke daidai Allah ya sani masu kyakkyawan zuciya Allah ya san su masu yin abu domin Allah Allah ya sani maganganun mu Allah yana ji sami'un mai ji ne alimun masani ne ya san duk abun da muke don haka kowa ya gyara kansa alaikum anfusakum kowa ya da kansa kowa ya gyara kansa kowa ya abun da ya dace yawa Allah ya samu dace na'am Allah ce kadabi ali fir'auna kamar yadda aka halakar da ali fir'auna a waccar bayan kadabi ali fir'auna kamar irin aikin ali fir'auna nan kuma kadabi ali fir'auna kamar yadda aka halakar da ali fir'auna shi yasa ku ga dan gina ayoyin sun bambanta can yace kadabi ali fir'auna walladina min qablin sai yace kafaru bi ayati llahi domin aikin su ne haka suka yi fa akhadahum Allahu bidhunubihim nan ko sai ce kadabi ali fir'auna walladina min qablihim kazzabu bi ayati rabbihim sai ce fa ahlaknahum bidhunubihim to ma'ana wannan halakarwan ita ake magana anan kadabi ali fir'auna kamar yadda aka halakar da ali fir'auna walladina min qablihim da wadanda suke kafin su kazzabu bi ayati rabbihim sun cigaba da ƙaryata ayoyin ubangijin su kazzabu wa'inta al'umma suka ƙaryata suka wuce nabiye da su ma suka ƙaryata suka wuce nabiye da su ma suka ƙaryata suka wuce don haka kazzabu bi ayati rabbihim sun yi ta dora ƙaryata ayoyin ubangijin su Allah ta fa ahlaknahum bidhunubihim sai muka halakar da su bi sababi dhunubihim saboda dalilin dhunubin su da suka kasance suna yi wa aghraqna ala fir'aun Allah ta ce muka nitsar da mutanen fir'auna a cikin ruwa su kam igraqi akai musu saboda dagawar fir'auna ta kai inda ta kai Yahudawa mutanen Fir'auna sun yi abun da suka yi na tsaurin kai ga annabin su annabi Musa alaihi salam don haka Allah ya ce wa aghraqna ala fir'aun sai muka nitsar da mutanen Fir'auna a cikin ruwa wa kullun kowa daga cikin al'umomin farko da al'umomin da suka biyo baya da al'uman Fir'auna mutanen Fir'auna kenan da kuma mushrikai waɗanda suke ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da masu miyagun ayyuka shine wa kullun kowa daga cikin duka gaba daya kanu sun kasance zalimina sun zalunci kansu kar mutum ya dauka cewa in yayi ta'asa ko yayi ta'addanci ko yayi duk abin da zai ya dauka cewa ya cutar da Allah ina wa kullun Allah ta gaba dayan su kanu sun kasance zalimina sun zalunci kansu domin Allah ba abin da ya rage shi لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا الله تي يا عبادي يا كوباينا دا فركنكو دا قرشنكو تون دغا النبي ادم عليه السلام وانسكم وجنكم دا الجنونكو دا متاننكو دا فركو دا قرشه الى يوم الى قيام الساعه دا دوكانكو زاكو كسانتي على اتقى قلب رجل واحد منكم ابيسا مفي كياون صورون الله زوتيا malamai masu fassara suka ce kaman zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in duk mun zama kaman haka ma za da zalika fi mulki shay'a Allah ta wannan bai kara mun komai cikin mulki na ba yace ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma na kasa zalika min mulki shay'a da dukan ku farkon ku da karshen ku da aljanun ku da mutanen ku su zamo a bisa mummunan zuciya malamai suka ce kaman zuciyar fir'auna saboda tsabar sabon Allah kowa ya zama haka wannan bai rage komai a cikin mulkin Allah ba shi yasa Allah subhanahu wataala yace walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin fasaluni fa ataitu kullu wahidin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyat idha udkhila al-bahr ya ibadi inna ma hiya a'malukum uhsiya lakum thumma uwafikum iyyaha wa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalik fara ya lumanna illa nafsi don haka kowa ya aiki kowa ya nemi tsira ga dama na musamman cikin watan ramadana a tura dukiyar talakawa a mai da ita wanda ya san ya dauka ya mayar wanda ya san bai dauka ba ya nemi kariyar Allah kar ya dauka, wanda ya san bai da alaka da dauka shikenan ya huta, wanda ya san yana sabawa Allah ya daina ya tuba. Dukan mu gaba daya wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Insha Allah ta'ala muna rayuwa lokaci na gaba zamu ci gaba daga inda muka tsaya, muna fata Allah ya samu dace, wallahu a'lam.